sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an muni lafiya. Baba Yaku muke rinye tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 18 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Maryam da kanin labarai.
A yau Asabar, hukumomin Taliban a Afghanistan suka ce an kashe akalla mutane 2, sannan wasu su 7 kuma suka jikkata a wani hari da ƴan bandaga suka kai da sanyin safiyar yau a wani wurin ibada na tsararren mabiya addinin Sikh a Kabul babban birnin kasar. Fiye da mutum 1,600 aka tabbatar sun kamu da cutar ƙyandambari da ake kira monkeypox da Turanci. Wasu kuma su kusan 1,500 ake kyautata zaton sun kamu da cutar a wannan shekarar. Wani dan bandaga da ya bude wuta a wata liyafar cin abinci a ranar Alhamis din da ta wuce a wata coci da ke jihar Alabama har ya kashe mutane 3. Wani daga cikin ƴan liyafar ne ya hana shi yin banna da tafi haka a lokacin da ya buge shi da wata kujera.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji halin da ake ciki game da zaben gwamna da ake yi a jihar Ekiti.
Gaskiya an fara zaɓe a cikin lokaci domin tun ƙarfe 7 da tun 7 ba sai za ka ga mutane su fito sun zauna rumfunan zaɓe suna jiran malaman zaɓe da turawan zaɓe su zo.
Za ku kuma ji fashin baki da masanin shari'a Barista Buhari Yusuf ya yi mana akan dokar zaɓen Najeriya da bata hana musanyar ɗan takara ba idan dalilin hakan ya taso.
Na farko dai me zai faru yanzu idan aka ba wannan rukun sai kuma babu Bola Tinubu gobe, ai ba su bane da rai ko kuma sai ba zai iya yin mulki ba, ai ba su bane da lafiya na Allah ne.
Ghana hukumar inshorar kiwon lafiya ta Ghana za ta ƙara cutar kwakwalwa a cikin jerin cututtuka da ke karkashin hukumar. Kamar kowace rana Asabar, yau muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda na shirya zan gabatar. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A yau Asabar, hukumomin Taliban a Afghanistan suka ce an kashe akalla mutane 2, sannan wasu su 7 suka jikkata a wani hari da ƴan bandaga suka kai da sanyin safiyar yau a wani wurin ibada na tsararren mabiya addinin Sikh a Kabul babban birnin kasar. Kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida Afghanistan Abdulnafi Takur ya faɗa wa manema labarai cewa wani ɗan Sikh da jami'an tsaron Taliban na daga cikin waɗanda suka mutu. Takur ya ce wasu ƴan bandaga sun jefa jami'an tsaro da ke kofar shiga wurin ibadar da gurneti kafin su afka cikin wurin ibadar da ke unguwar Katafarwan a birnin. Nan da nan dai jami'an tsaron Taliban suka kewaye wurin ibadar inda suka yi musayar wuta da maharan suka kuma kashe dukkaninsu. Fiye da mutum 1,600 aka tabbatar sun kamu da cutar ƙyandambari da ake kira monkeypox da Turanci. Akwai kuma wasu kimanin 1,500 da ake kyautata zaton sun kamu da cutar a wannan shekarar daga ƙasashe da dama aka gano cutar shekaru da yawa da suka wuce. Sai kuma wasu ƙasashen 32 da aka samu ɓullar cutar a baya-bayan nan, a cewar babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ta WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dr. Hans Henry P. Klotsch, babban daraktan hukumar WHO a yankin Turai, ya ce har yanzu kasashen Turai ne inda annobar ta fi kamari. Ya kuma ce yankin na da kashi 85 cikin 100 na jimlar adadin waɗanda suka kamu da cutar a duniya. Hukumar WHO za ta yi wani taron gaggawa a mako mai zuwa don tattaunawa akan batun annobar da ke daɗa yaduwa da kuma ko ya kamata a canza mata suna. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko akan zaɓen gwamna a jihar Ekiti. Da zo na tattauna da wakilinmu Hassan Umar Tambuwal wanda ke can jihar Ekitin akan hali da ake ciki, inda ya min ƙarin bayani kamar haka.
To zaɓe dai kusa a cikin gwamnati da yake domin naji watan rumfunan zaɓe da yawa da dama kuma yawanci mutane sun fito sosai tunda sanyin safiya mutane na fito kuma ana nan zaɓe na tafiya kamar yadda kamata.
To za a iya cewa an fara zaɓe akan lokaci da aka ajiye kayan zaɓe sun kai rumfunan zaɓe daidai lokaci?
Gaskiya an fara zaɓe a cikin lokaci domin tun ƙarfe 7 da tun ma 7 bata yi ba za a ga mutane sun fito sun zauna rumfunan zaɓe suna jiran mallaman zaɓe da turawan zaɓe su zo domin su zo a tattace su su faɗa ta ƙuri'a. Sun fito mutane sun fito tun da wuri kuma ma'aikatan zaɓe su ma sun fito a cikin lokaci.
To ka san wani sa'ilin akan zo a fara zaɓe sai ka ga ana ɗan samun matsalar na'ura an wannan karo an samu wani abu kamar haka?
Gaskiya a rumfunan da na zagaya a cikin birnin Ado Ekiti ban ga wuri ɗaya da aka samu wannan matsala ba saboda yawancin na'urorin da suke aiki da su yanzu sababbi ne kuma ba irin na da ba ne wata irin kala ce wadda ba irin waɗannan mun ka saba gani ba suna da kwali sosai ba wata matsala.
To ya batun tsaro?
A tsaro akwai tsaro akwai sojoji akwai ƴan sanda akwai civil defense akwai road safety akwai fire service akwai da yawa. Dukkan nau'o'in jami'an tsaro ɗauki da makamai suna zagayawa cikin garin Ado Ekiti kowane lungu kowane sako za a ga suna zagayawa ɗauki da makamai.
To da aka ce 'yan sanda za su iya kaiwa 17,000 kaga alamar wani abu kamar haka?
Akwai alama kwari domin hedkwatar 'yan sanda da yanzu dukkan hedkwatar cikin suke 'yan sanda sun wuraren zaɓe babu rumfafar zaɓen da ba za ka ga 'yan sanda wurin ba. Duk inda ka zagaya cikin garin Ado Ekiti za ka ga 'yan sanda suna zuwa suna dawowa suna zuwa suna dawowa.
To ya kake ganin wani lokaci za a kammala zaɓe?
Ai wannan lokacin da alama za a gama shi cikin daidai lokaci zuwa ƙarshe na yau idan Allah ya yarda. Domin wasu ma za sun ƙare kaɗa ƙuri'a saboda yawanci mutane sun fito da wuri kuma an fara da wuri mutane sun fara kaɗa ƙuri'a da wuri-wuri. Yanzu ma wasu rumfuna za ka iska ma ma'aikatan zaɓe kawai ke zaune mutane sun gama kaɗa ƙuri'a wasu ma sun waje wasu ma suna sai suna jiran sakamakon zaɓe.
To mun gode Malam Hassan za mu sake tuntuɓar ka da zaran an kammala taro ko kuma a shirinmu na gaba mu ji a halin da ake ciki. To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Wani ɗan bindiga da ya buɗe wuta har ya kashe mutane uku. Wani daga cikin 'yan liyafar ne ya hana shi yin ɓannar da tafi haka a lokacin da ya buge shi da wata kujera ya kuma riƙe shi har sai da 'yan sanda suka isa wurin. Abinda wani tsohon fasto a cocin ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Associated Press kenan. Babban lauyan garin Jefferson ya faɗa a jiya Juma'a cewa ana tuhumar mutumin da ake zargi da kai harin ɗan shekara 70 mai suna Robert Findlay Smith da laifin kisan kai a harin na cocin St. Stephen's Episcopal da ke unguwar Birmingham a garin Vestiria Hills. Kamfanin dillancin labaran AP ya faɗi cewa ɗaya daga cikin waɗanda harin ya shafa ya rasu ne a hannun mai ɗakinsa yayin da ta raɗa masa kalaman soyayya a kunnensa. Bai kamata irin haka ya faru ba a cikin coci ko a kantin sayar da kayayyaki ko a cikin birni ko ma a ina ne a cewar gwamna ke Ivy bayan harin. Gwamnatin Amurka ta ce daga shekarar 2003 zuwa yanzu ta ba Najeriya tallafin sama da dala biliyan 6 don samar da kayan aiki da haɓaka ɗakunan gwaje-gwaje da za su taimaka wajen yaƙi da cutar sida da ke karya garkuwar jiki a ƙasar. Jakadiyar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard ce ta bayyana hakan a wajen taron kaddamar da wani littafi da ke nuna yadda Najeriya ta tankari cutar tun bayan da ta balla a ƙasar. Ga ƙarin bayani daga wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar.
Shugaban hukumar yaƙi da cutar sida mai karya garkuwar jiki a Najeriya Dr. Gambo Aliyu ya tabbatar da cewa hukumar na samun irin wannan tallafi daga bangarori daban-daban.
Bayan Amurka gidauniyar Global Fund su ma sun ba da gagarumin gudunmuwa haka kuma gwamnatin Najeriya ta saka kuɗi a ciki. Idan aka koma lokacin da suka fara tallafa mana mutanen da muke da su a lokacin wanda muka gane ba su kai 300,000 ba. To yanzu waɗanda muka gano ruwan suna da akwai wanda kuma dora sakan magani sun kai miliyan 1,700 zuwa 1,800 cibiyoyin da muke bada magani a wancan lokacin su din ma ba su da yawa kusan kaman za a ce 200 ne muke da su a duk fadin kasa amma yanzu muna da fiye da 2,000 sannan kuma dakunan da ake gwaje-gwaje dan gane ita kwayan cutar da kuma gane yanda take yaduwa a lokacin ba mu da fiye da guda uku to amma yanzu muna da kusan fiye da 27 wanda kuma sun taimaka gaya lokacin da aka fara yaki da ciwon corona
shugaban hukumar naka ya kuma yi bayani kan kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da ayyukan su
yakin dama fage biyu ne ai waɗanda ba su kamu da cutar ba ana fadakar da mutane yanda za su kare kansu sannan kuma waɗanda suka kamu da cutar kuma ana fadakarwa yanda za su tsai da cutar a jikin su ta yanda ba za su bari cutar ya bar su ya shiga jikin wanda bai da shi ba sai dai kuma wasu lokuta ba lalle ne a ce sakon mu ya kai duk inda ya kamata ya kai ba to kokarin da muke shine mu fada da sakon shine kalubale babba wanda ya jawo sai da yanzu mun yi shekara da shekaru kafin mu gane kusan na ɗaya adadin mutanen da suke dauke da kwayan cutar a cikin kasan wanda bai fi shekara uku ba muka gano mun gane kuma cewa a cikin wannan adadin ga irin mutanen da muka gano ga irin mutanen da bamu gano ba ga waɗanda mun dora su akan magani ga waɗanda bamu dora su akan magani ba a yanzu maganar da muke yi kusan kashi 90 cikin 100 na duwan da suke da kwayan cutar nan kasan nan mun gano su amma akwai kashi 10 cikin 100 wanda yanzu ban iya mun gano ba rashin gano su yana da alaka da kyama da tsangwama da ake wa masu wannan cuta
Dr. Gambo ya kuma kara da cewa sai mutane sun ba su haɗin kai don samun nasarar dakile yaduwar cutar a Najeriya
babban gudunmuwar da muke so mutane su bamu shine su san matsayin su musamman in kasan kana tattare da hadarin kamuwa da wannan cuta
Anasa bangaren Yusuf Hassan Wada ma'aikaci a kungiya mai zaman kanta dake kula da lafiyar iyali ya ce duk da cewa kungiyar na aiki ya kamata ta fara amfani da ilimin kimiyya don bin sahun kasashen duniya
akwai wasu abubuwan kimiyya da fasaha da ya kamata wayansu kasashe sun kwana biyu akwai wani wanda ake cewa blink wanda zake kasashe da yawa sun fara akwai maganar injectable wanda shi ma kasashe da yawa kamar Africa ta kudu naga ta fara da ya kamata a ce mu ma ya kamata kan lokaci mun same su wanda zai sa mutane da yawa suna amfani da su
idan za a iya tunawa an samu kullar cutar a kasar ne a shekarar 1986 Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Biyo bayan mika sunan dan takarar mataimakin dan takarar shugaban kasa da jam'iyyar APC ta yi a boye. Masana shari'a na nuna hakan bai saba wa dokar zabe ba. Matukar wanda aka mika sunansa ya amince da hakan lauya mai zaman kansa Abuja Barista Buhari Yusuf ya ce akwai tanadin hakan a sabuwar dokar zabe kaje Nasiru Adamu Ali Kaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
Barista Yusuf ya ce an yi la'akari da rasuwar Abubakar Audu bayan lashe zaben gwamnan Kogi inda ake ta nazarin hanyar warware lamarin da a lokacin aka ba da dama jam'iyyar APC ta Musa Yashi da gwamnan da ke kai yanzu Yahaya Bello wannan kine ya sa an ba jam'iyyar hurumin sauya dan takara in wanda yake kai ya rasu ko ya aje da ratin kansa da haka lauyan ya ce duk lokacin da wanda aka nada a boyen ya rubuta cewa ya sauka APC za ta iya sauya shi
sai dai yawanci mutane ba za su gane ba saboda ba a fahimta hakan sai ya faru ko ɗaya daga cikin wato fatin da take da ƙarfi a wajen opposition kuma suna da irin wannan binne da suke na masu tsayawa kan neman zaɓe wato abinda akan yi akan taho ne da neman buƙata na a yi canji ba wato ma canji ba wani yakan zo ya ce saboda an shirya hakan da shi sai ya ce yanzu baya buƙatar tsayawa a zaɓe wato voluntary withdrawal to tsarin doka na yanzu ya yarda da zaka aradin kanka ka ce ba ka yi ka sauka amma ba wani budewa za a yi ba babu dama wato ita ainihin ta sake bude a wannan dama na sake tsayawa babu shi sai dai abubuwan da suka biyo baya to ana iya amfani da doka domin a yi gyara shine ko wani ya mutu ko ya fasa ko kuwa wasu abubuwa sun taso amma babu tilasta dole su daidan shi saboda sai ya rubuta takarda na ya yarda da za a yi haka ko kuwa ya yarda shi zai yi haka
Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce APC na daukar matakai masu nuna sai ta ƙara sauya tsari matukar za ta iya dorewa kan gado a babban zaben 2023.
Na farko dai me zai faru yanzu idan aka ba wannan rukun sai kuma babu Bola Tinubu gobe ai ba su bane da rai ko kuma sai ba zai iya yin mulki ba ai ba su bane da lafiya duk na Allah ne sai su zauna duk abinda aka yi shekara wurin bakwai ana kokarin yi Bola Tinubu yayi shekara wurin 15 yana bi sai dauko wani wanda bai taba mafarkin me zai yi a Najeriya ba in ya zama kansila sai yau sai ya zama dan takarar shugaban kasa me yi makoma wannan jam'iyya idan irin wannan ya faru a bari har an je lokaci wato alama ce kuma da jam'iyyar take nunawa da kuma tsarin tafiyar Bola Tinubu take nunawa cewa yaudarar da za su yi ta fi ta wacce ake ciki yanzu wannan yana nuna cewa jam'iyyar PDP fa kamata fi su nutsuwa kenan
hukumar zabe ta rufe karbar sunayen yan takarar shugaban kasa daga Juma'ar nan inda yanzu za a jira a gashin wa za a sauya wa za a bari Nasiru Adamu Ali Kaya muryar Amurka daga Abuja
a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya to yanzu bari mu leka kasar Ghana inda gwamnatin kasar za ta kara ciwon kwakwalwa a cikin jerin rashin lafiya da suke amfana da inshoran kiwon lafiya ta kasar Sabon shugaban hukumar tsarin inshoran kiwon lafiya ta kasa Dr. Okuboy shine bayyana hakan yayin da wakilan kamfanin magunguna na Johnson & Johnson suka kawo masa ziyarar taya murna a ofishin hukumar da ke Accra ga Idris Abdalla Bako da ci gaban rahoto
Dr. Boy ya ce hukumar ta buƙaci bayanai daga hukumar kula da lafiyar kwakwalwa kuma ta fara gudanar da bincike don tabbatar da yiwuwar ƙara lafiyar kwakwalwa cikin jerin cututtuka da suke ƙarƙashin inshorar. A halin yanzu, kimanin kashi 95 cikin 100 na cututtukan da ake yawan fama da su a Ghana suna cikin gajiyar inshorar. Masana lafiyar kwakwalwa a Ghana sun yi maraba da wannan hubbasa da gwamnati ta yi domin sun jima suna kira ga hukumar da ta ƙara lafiyar kwakwalwa cikin tsarin inshorar. Dr. Nasiba Tahir Swala, likitar kwakwalwa ce kuma malama ce a Jami'ar Musulunci da ke Accra.
Babban bishara ne sosai da muka ji cewa za a kara mental health kan health insurance. Mun ma'aikatan bangaren kwakwalwa muna da damuwa sosai kuma mun yaki kan wanga kamar ya kamata a dibiya shi kan health insurance. Shi samu murna sosai domin zai taimaka ma aikinmu kuma zai taimaka ma mutanen da suka zo neman kiwon lafiya bangaren kwakwalwa. Shi sa wanga kuma zai taimake mu ne ya shige su zo neman jinya da sani cewa in sun zo health insurance ya cover. Ya kunshi kiwon lafiya mu duka kai da kwakwalwa yana nan ne tare da bangaren jiki duka. Shi sa in dai ya samu matsala dole ne ya kamata mutum ya zo neman jinya. To in dai ya zama da saboda kudi mutum yanzu bishara ya zo zai zama sauki ma kowa kuma zai ba da hanya ya sa mutane su zo neman jinya. Muna jin daji muna roƙon Allah ya sa a tabbatar.
Dr. Asma Ayub ta ƙara muryarta kamar haka.
Sunana Asma Ayub kuma ina cikin masu ilimin kwakwalwa shine licensed psychologist a Ghana. Wanga maganar da ya zo game da yanda za a kara ciwon kwakwalwa a cikin health insurance mu ya kawo mana murna sosai daga mu masu ilimin kwakwalwa kenan na Ghana domin muka duba ciwon damuwa da kuma ciwon stress hakan ga wayan ga duka ba abin da insurance mu yake duba ba isa yanda za so ma a duba iso wayan ganga duka mutum yana cikin wanga musuwa duka insurance zai iya ya duba me shi da zai yi kyau sosai kuma za zai kawo wani sanyi daga cikin health system mu
ba da jima ba dai gwamnati ta amince da cutar kansar yara guda hudu a cikin tsarin inshorar lafiyar daga ciki akwai matsanancin sankarar jini da bargo har wa yau kuma hukumar na kan hanyar shigo da magungunan cutar borin jini nan ba da jimawa ba cikin tsarin. Idris Abdalla Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Malam Bako, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shugaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai kawo muku tattaunawar wakilinmu na Maradi Mansur Sani da Handillo Mamma Hamisu da Rakan Sufuri na jihar Maradin wanda zai mana fashin baki akan matsalolin da ke haddasa hatsarin ababen hawa a Maradi tare da bada kididdiga na hatsarin ababen hawan inda galibi mazauna jihar suka ce baburan a daidaita sahu da ake amfani da shi wurin zirga-zirgar yau da kullum shine ya fi yawan jefa mutane cikin hatsari. A don haka kafin mu kai ga daraktan sufuri na jihar bari mu ji abin da fasinjoji masu daukar a daidaita da ma direbobin a daidaita suke faɗi.
Sunanan Halimatu Asimenti. To gaskiya yanayin mutanen ne akwai masu tuki a hankali kuma akwai wanda gaskiya ba su tuki a bisa yanni dai yanzu zai da daidaita yana so ya tsaye da wanda bai gudu sosai gaskiya su daina masu daidaita su daina gudu sosai da mutane a ciki.
Sunana Ibrahim. To gaskiya mu mun yi samun matsala wajen yan a daidaita tun da mine ne ko su basa su tafi don su tafi suke sha wani gami mu yan kasashe mu saka musu hanya da gangan ma wani shehu mai zo kaɗe mu muna gani wanga matsalolin gaskiya ya kamata hukuma su yi magana bisa wanga abu PCB real life kuma yan a daidaita ya kamata a ce sun sha hankalin su su rika dukin su ciki na hankali a kwance.
Sunana Yusuf Ibrahim. To yanayin tuke yana ta yanda ni ya kamata alhamdulillah. Yakin kula sai dai wasu 'yan kurakurai da muke samu dangance da sarki lafiyar sarkin gari kuma yara ƙanana yanzu tuki da suke yi aksarinsu cikin kashi 100 za a ga kashi 80 sai sai 'yan shaya-shaya suke zuwa su yi tuke-tuken da dama ba su da farmi ko kuma babu wani in mayaro na muda sai ba su da lasin da sauransu ko ana da liƙa musu dai abu ne wanda irin ka taso a koshi wajen ku sai a ba ku da halin ku je ku ce. Yanzu kira na gora ɗaya shi ne wanda hukuma ya kamata su sa ido dangance da wasu abubuwa da ke kawo wakana daga cewa kaga tuki matasa ne lalle tabbas kamar irin wanda aka zo ana tsananta wanda ba su da farmi da sauran su wannan hukuma ta yi daidai su ya sanin saboda bincike yana da kyau a yi.
Sunana Muhammad Mubarak Basiru na daidai da a nan garin Maradi ya wasu na aiki da kwad ba su kan tuki wasu ba su aiki da kwad kira na ga wanda ba su aiki da kwad mutum ya kokari ya je ya zama kudi ya farmi ya tsaya diba kwad ya ga ne ne tuki ke tsaya.
To madalla yanzu kuma bari mu ji bakin gogan namu wanda ya gabatar da kansa kamar haka.
Ni ne Handillo Mamman Hamis ni ne a da matsayin director regional na transport na jiha na zarga-zarga. To lalle harkar zarga-zarga tana tare da matsaloli sosai. Matsalolin su ne na hatsarori na hanya da ake samun hatsarori na tuki wanda sun ka kumshi yawanci dai rashin da ka'idodin tuki suna da yawa gaskiya saboda a halin yanzu da muke ciki abinda lissahi ya bada raskona ta shekara 2021 abinda aka samu nan jihar Maradi an samu accident wanda suka kai yawan hatsari wanda suka kai yawan 436 wannan duk jiha ce ta garin Maradi a cikin jihar Maradi gaba daya. Shi ko garin Maradi ya samu wajen 801 cikin dubun nan da nace maka da 436 cikin su wadanda aka mutu da aka samu cikin irin wannan accident kin jihar Maradi an samu 154 kan diske garin Maradi shi dai ma yana da wajen mutum 20 da suka mutu a cikin irin wannan accident kin wadanda suka jimuwa mai kumice a cikin wannan duka dai gurbin da nace maka an samu wajen 437 jihar gaba daya na garin Maradi kuma su ko sun kai 69 jimuwa wadda kuma ba mai tsanani ba an samu wajen 259 na jiha cikin su 634 ɗan maradi ne gari. Kuma bayan abin da ake cewa daga material banna ta dukiya da ni an samu wajen 864 cikin jahannan. 801 kuma yawanci na garin maradi ne. Kaji abin da abun ya kumsa.
Idan aka ce hatsari, mene ke kawo hatsari a cikin jahan maradi?
To hatsarin abin da ke kashe jahan maradi shina da ɗan yawa.
To anan ne kuma za mu dakatar da tattaunawar mu, ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakilin namu Mansur Sani da bakon namu Handillo Mamma Hamisu, daraktan sufuri na jihar Maradi da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla, yanzu ko ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Haddabi mai kwamfuta da Balaruwan Kanwa da Babangida IBB Giyawa da Faruku Mahi Karuga Sokoto. Suka ce a gaskiya mun sha mamakin jin irin adadin 'yan sanda da gwamnatin Najeriya ta bayar domin bada tsaro kawai a jihar Ekiti yayin gudanar da zaɓe. Alhali kuwa talakawan jihohi irin suka Tsina, Zamfara, Niger, Sokoto da Kaduna suke buƙatar rabin adadin waɗannan 'yan sanda domin kauda matsalar tsaro da ke damun jihohin nasu. Amma kash, gwamnatin tarayya ta yi ƙememe kamar lamarin bai dame ta ba. Sako na gaba ya fito ne daga Aisha, matar Usaini Dangote Karasuwa, jihar Yobe. Ta ce salamu BOA Hausa. Ya Allah, muna tawassali da sunayenka 99 daga kawo mana saukin wannan matsalar tsaro da tsadar rayuwa da mu al'ummar Najeriya muke fuskanta, ganin yadda lamarin a kullum sai ƙara faɗaɗa yake. Sako na gaba na cewa muna kira ga hukumar zaben jihar Edo Ekiti da ta yi adalci dangane da zaben gwamna da ake yi a yau Asabar, domin kuwa wannan zaben da ake yi a Ekiti shi ne zai zama babban manuniya ga zaben da za a yi a Najeriya a shekarar 2023 daga Malam Ango, malamin makaranta, da Maimuna Sahabiya Wuri. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Hassan Dogon Faci Batsari da Sabiu Sani Dangoro da Murtala SD Maria daga jihar Katsina. Suka ce salam VOA Hausa, fata alheri gare ku. Ya Allah, ga dukko Umar Randanan ya tsaya takarar gwamnan jihar Katsina. Muna fata Allah, idan shi ne alheri ga al'umman jihar Katsina, ya Allah ka bashi, idan kuma ba shi bane, Allah ka canza mana mafi alheri. Mu dai a gaskiya ba mu da zaɓi, sai zaɓin ka muke buƙata ya Allah. Sai kuma sakon Sani Muhammad Cindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya, ya ce salam VOA Hausa. Ya Allah, muna tawassali da sunayenka tsarkaka, ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya da ba duniya baki ɗaya. Amin summa amin. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Jamila da Fatin Ado Salati Goma ga Annabin Hijau. Suka ce tanadin jami'an tsaro na 'yan sanda kimanin 17,000 da gwamnatin Najeriya ta yi don ganin an gudanar da zaben gwamnan jihar Ekiti cikin kwanciyar hankali abin al'ajabi ne ga mai hankali, domin hakan na nuna cewa akwatin zaɓe ya fi talakar Najeriya samun ingantaccen tsaro a wurin gwamnatin Najeriya. Shi yasa kuke ji muna yawan cewa ya Allah, ka ji kan talakawan nan ba don sun mutu ba. Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku kuma ji mu ɗauke da wani shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Hailu Haili da ya daidaita mana sauti, da ma injiniyan mu na wannan lokaci, Baba Yakub Makeri, da na shirya na gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum. Thank you.